Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 2 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labaran duniya.
Manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrat sun kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta goyi bayan kafa kotun musamman domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Masana sun bayyana yiwuwar China ba za ta dauki kowane mataki kan Koriya ta Arewa ba, ko da kuwa Pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron dan adam na leken asiri karo na biyu. Kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin Afirka ta Kudu, yayin da wasu daruruwa kuma suke kwanci a asibiti.
To, kanin labaran duniyar kenan.
Ya ce ya lura babu haɗin kai, akwai gaba, akwai gasa, akwai halin rashin jituwa, kuma shi baya so wannan abun, ba zai yi aiki a cikin wannan halin ba.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkar tsaro Janar Babagana Mungunai mai ritaya kenan yake ƙarin haske kan taron da manyan hafsoshin tsaron Najeriya suka yi da shugaba Bola Ahmed Tinubu. A Ghana kuwa jama'ar ƙasar ne ke ci gaba da nuna alhini da bayyana irin tasirin rubuce-rubucen Farfesa Ama Ata Edo, fitacciyar marubuciyar nan da ta rasu a tsakiyar makon da ya gabata. Wato wannan mako za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar mana. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma goyi bayan kafa wata kotun musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. A jiya Laraba, Ben Cardin da Tim Kaine, dukansu 'yan kwamitin Majalisar Dattawa na hulɗar ƙasashen waje, sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnatin da ta yi amfani da matsayinta domin kaɗa ƙuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta shugabannin ƙasar Rasha da suka jagoranci yaƙi da Ukraine. Wannan matakin yana ƙarfafa da daɗaɗɗiyar buƙatar Ukraine wato kafa wata kotu ta musamman kan laifin cin zali na Rasha, wadda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai jagoranci kafawa ya kuma tattauna tsakanin Ukraine da Majalisar Ɗinkin Duniya. A dokar ƙasa da ƙasa ana hukunta laifin zalunci bamban da laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama ko kisan ƙare dangi. To, amma gwamnatin Biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyanawa da tsarawa, shiryawa, ƙirƙirawa ko aiwatar da wani aiki na cin zali kamar wato kai mamayar soji. Akwai yiwuwar China ba za ta ɗauki kowane mataki kan Koriya ta Arewa ba, ko da kuwa Pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron ɗan adam na leken asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko, kamar yadda masana suka bayyana. 'Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda ke da ƙarfin faɗa Kim Yo-jong, ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron ɗan adam ɗin na soji nan ba da jimawa ba. Ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa KCNA a jiya Alhamis cewa idan har aka kakabawa Koriya ta Arewa takunkumin harba tauraron ɗan adam, to kamata yayi ayi Allah wadai da waɗanda Amurka da sauran ƙasashe suka harba. Kalaman nata na zuwa ne bayan da rokar harba tauraron ɗan adam na Koriya ta Arewa Irar Shalima 1 ta sami tangarɗa ta kuma faɗa a cikin teku a yammacin Koriya ta Kudu a ranar Laraba. Kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin Afirka ta Kudu a cikin makon da ya gabata, yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwanci a asibiti, yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar shan ruwa ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar Afirka. A ƙasar Afirka ta Kudu da tafi kowa yawan masana'antu a Afirka, wani abu ne da ba sabon ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta Gift the Givers tana ƙoƙarin shawo kan yaduwar cutar ta hanyar rarraba dubban kwalaben ruwan sha masu tsafta da sauran tallafi ga al'umma da makarantu. Kamar yadda jami'in kungiyar Clifford Mabe ya bayyana, gwamnati ta samar da sansanin killace waɗanda suka kamu da cutar domin rage yawan cunkoso a asibiti.
To, nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddadawa hafsoshin tsaron ƙasar cewa shawo kan matsalar tsaron Najeriya zai yi wuya muddin babu haɗin kai a tsakanin hukumomin tsaron ƙasar. Tinubu ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa ta farko da hafsoshin tsaron ƙasar a ranar Alhamis, inda ya ce za a yi wa tsarin tsaron Najeriya garan bawul domin ya dace da zamani. Bayan taron mai baiwa shugaban Najeriya shawara a fannin tsaro, Janar Babagana Munguno, wato mai ritaya, ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan yadda taron ya gudana.
Duk abin da ya kamata ya yi, an dai yana da ƙarfi da ikon yin wayannan abubuwa, zai yi domin jami'an tsaro su samu sa'idan yin aikinsu. Ya ce ya lura babu haɗin kai, akwai gaba, akwai gasa, akwai halin rashin jituwa, kuma shi baya so wannan abun, ba zai yi aiki a cikin wannan halin ba. Domin a yanzu illolin da ke fuskantarmu suna da yawa, kuma a yaƙen ta'adda masu satan mai da sauransu yana buƙatan haɗin kai. Ya ce duk abin da za mu yi mu samu haɗin kai. Shi baya so ya aiki da irin wannan philosophy ɗin. Shi philosophy nashi na yaƙin zamani ne, sai an samu matattara guda ɗaya, kowa ya haɗa kai sannan a ci gaba da abin da za a yi.
To amma tun da farko a jawabinsa da yawa 'yan ƙasa ya nuna cewa za a sabunta ko yi wa tsarin tsaro garan bawul ta yadda za a kawo zamani ko abubuwa kimiyyar zamani gurin wannan yakin. Wannan magana ta fito a wurin ganawarku?
Wannan mitin ɗin da muka yi na kamar sanin juna ne, kowa ya ga kowa, ya ji daga wurin kowa, ɗaya daga baya. Za mu yi babban mitin wanda kowa zai zo da cikakken bayanai, amma ya ce shi zai mai da wannan yakin mu samu sauki ta hanyar na'urorin zamani da kuma inda ake yakin zamani.
Idan yana magana na'urorin zamani da yakin zamani, a fahimtar ku me yake nufi?
A fahimtar mu ba ma na'urorin ba ne, inda aka tsara jami'an tsaro ne, inda masu tattara bayanai da masu zuwa cikin daji su yakin, kowa ya san aikin da yake yi, kada ka shiga aikin wani na ɗaya. Kuma in kana buƙatan abu dole sai da hujja, in baka buƙatan wani abu wanda ba bangaren ka bane, ba zai ma kula da kai ba. Duk abin da ake so, amma za a samu tattara guda ɗaya a ba shawara a samu wayannan na'urorin zamani. Kuma abin da ni na fahimta, kila ya ga cewa da kayan da kuɗaɗen da aka bayar, kila da a ce akwai na'urorin zamani wanda ya kamata a yi amfani da su, kila ba za mu shiga wannan halin ba.
Don haka za a shigo da wannan na'urorin zamanin ne, ko kuwa akwai wani tsari suna cikin Najeriya ne ba a amfani da su, ko kuwa menene za a yi domin samar da tsaron nan ya zama muhimmin abu da ke gaban shi, tunda ya ce shi ne abu mafi muhimmanci a gwamnatin shi da zai fara?
Abin da yake nufi, in muka zo taronmu na biyu da shi, kowa zai fito ya ce ga abin da nake da shi, ga lokacin da muka samu, ga nasaran da muka yi akan amfani da wannan na'uran ko makamai ko meye. An ya ga cewa shi bai gamsu da wayannan abubuwa ba, zai zauna ya duba abin da ake bukata. An duka jami'an bukatan su abu guda ɗaya da dukan su za su taru su yi amfani da shi, ba wai kowa zai zo yana bukatan abu guda ɗaya da ya kamata a yi amfani da shi, kowa yana da shi. A fahimta na ya ga cewa kamar akwai na'urori na musamman na zamani wanda ya kamata a yi amfani da su a sirrance a samu kan wannan abun, amma babu su.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara a fannin tsaro, Janar Babagana Munguno mai ritaya kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin ƙasar Zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara buƙatar kuɗaɗen ƙasar da kuma ƙara darajarsu, kazalika da magance yawan buƙatar dalar Amurka. To sai dai masana tattalin arziki na cewa sababbin matakan ba za su yi aiki ba, domin 'yan ƙasar sun dawo daga rakiyar kuɗaɗen ƙasar da darajarsu ke ci gaba da taɓarɓarewa. Daga cikin matakan da ministan kuɗin Zimbabwe Mthuli Ncube ya bayyana, dukkan hukumomin gwamnati za su karɓi akasarin kuɗaɗensu ne da kuɗin ƙasar da ake kira bond ko kuma dala. Ya bayyana cewa haka kuma za a biya dukkan wani haraji ne da kuɗaɗen ƙasar idan ka ɗebe wasu abubuwa ƙalilan na musamman. Tun sa'ad da aka ba da sanarwar, darajar kudin kasar ta kara faduwa daga 1900 zuwa 2600 akan dalar Amurka a kasuwar hukuma, yayin da a kasuwar bayan fage kuma ta ninka da kusan kashi 100, lamarin da ya sa farashin kayayyaki ya tashi gorun zabi. Tuni kuma da jama'ar kasar ta Zimbabwe da 'yan kasuwa suka so mu kauracewa kudaden kasar saboda wannan matsala. A ƙarshe, yayin da barazana wato bazara ta kan kama a kasar Sweden, hayakin taba sigari ya kau a wajen gidajen sayar da abinci da mashaya. Kasar ta Sweden wacce ta fi kowa karancin shan taba sigari a Turai, a yanzu tana dab da ayyana kanta a matsayin kasar da ba a shan taba sigari, wadda ke nufin tana da masu shan sigari da adadinsu bai kai kashi 5 cikin 100 na yawan jama'ar kasar ba. Wasu masana sun dora alhakin nasarar da aka samu kan yekuwa da kuma dokoki na tsawon gwamman shekaru, yayin da wasu kuma ke nuna yatsa kan yawaitar snus, wani nau'in taba mara hayaki da aka haramta a wasu wurare a Turai, amma ana fatautin sa zuwa cikin Sweden a zaman wani zaɓi daga taba sigari. Kasar na dab da cimma matakin na kashi 5 cikin 100. Alƙaluman ma'aikatar lafiya ta Sweden sun nuna adadin shan taba sigari a rana ya kai kashi 5.6 a cikin 100 a shekarar da ta gabata.
A gaida Murtala Faruk sanyi ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Ghana, inda jama'ar ƙasar ke ci gaba da bayyana alhininsu da irin tasirin rubuce-rubucen Farfesa Ama Ata Edo wacce ta rasu a ranar Laraba. Ama ta rasu ne tana da shekaru 81 bayan rashin lafiya da ta yi fama da ita. Daga Accra ga rahoton da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
Shahararriyar marubuciyar Karangiyar ta rubuta littattafai da dama kamar su The Dilemma of a Ghost, Changes, No Sweetness Here, The Girl Who Can, da kuma Anwa. Littattafanta da ya suna Afirka da ma duniya baki daya, wadda zaka samu ana koyarwa dalibai a manyan makarantu da jami'o'i a Afirka, shine Anwa. Ta buga littafin Anwa cikin shekarar 1971, kuma an shirya shi da wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo ta Gate Theatre a kasar London a shekarar 1971. Amma ta nuna jajircewa da karfafawa matan Afirka gwiwa wajen yin karatu kamar maza. Malama Fafana Ali, marubuciya kuma mamba daga kungiyar rubuta littattafai a Ghana, ta ce kasancewar ta mace kuma mai sha'awar rubuce-rubuce littattafan marigayya yayi tasiri a rayuwarta.
Ni as Ghanaian, as mace, amma a ta Edo ke zanuwanta ya canje ni, ya impact life na as a writer, as a young Ghanaian woman. Society in Africa, we are very traditional. Ya taba mun san kawai da ba mace kiye ki komi, kika sa karfin ki da hankalin ki, kika sa cikin kiye kije, ta ba mun zan kaman zuwa school ba na maza kare bane, na mata duka ne.
Muhammad Mahfuz Bashir, marubucin Karangiya kuma malamin koyar da ilimin Turanci, yayi sokaci mai kyau akan marigayya Ama Ata Edo.
A matsayin na marubuci da kuma mai koyar da ilimin rubutun Karangiya, muna cikin bakin ciki sosai na nuna rashin babban malamarmu mai suna Professor Ama Ata Edo, wannan shahararriyar marubuciya na kasar Ghana da ta shahara cikin nahiyar Afirka da duniya baki daya. Ita Professor Ama Ata Edo ta samu karbuwa ne daga lafuzzan cikin rubuce-rubucenta da ke janyo hankulin bakakin fata da samun yancin kai daga wani mulkin mallaka. Ta kasance daga fitattun marubuta da ke kishi da nahiyar Afirka da bakin fata baki da. Rubutun ta dai ya zamo abin koyarwa ga matasa da shugabanni da wani dake da kishin kubutar da Afirka a cikin kumci nahiyar Afirka ke ciki. Professor Ata Ama Edo ta bar baya da har abada ba za a iya mintawa da ita ba.
Nasiruddin Abdul-Jabbar, matashi da yanzu ya fara rubuce-rubuce, ya nuna mu'amalarsa da mutane yana da kyau, wanda yake ganin kowane marubuci mai tasowa yayi duba da hakan.
Mu'amalarta da mutane in ta zo koda kan stage ne za ta karanta nata kasidu ne ko cikin jama'a ne, tun hurtawanta da jama'a ma ya babbanta. Tana matsayin uwa mafi yawan mata, kuma yan uwayenta sun samu abuyan tafiya, saboda kowane lokaci tana samun dama tana yi ma yan uwanta nasiha, tana kara musu karfi da kwazo.
Muhammad Muftawa, shugaban kungiyar Sussex Book Club, shi ko yayi ba da gudunmuwar da ta bayar a fannin rubuta littattafai.
Mutuwan Ama Ata Edo wannan babban rashi ne ga literature Africa duka baki daya, domin abubuwan da ta yi in the field of of Literature and then Drama da playwrights da ta zana ta yi kokari sosai. She's one of amuchi pioneers, Ghanaian pioneers in terms of literature. Yasa ta taka rawa a zo a ganin.
Marigayiyar dai ta rika mukamin sakatariyar ilimi a Ghana tun daga shekarar 1982 zuwa 1983 a ƙarƙashin gwamnatin marigayi tsohon shugaban ƙasar Ghana, Jarejan Rollins ta PNDC. Hawa Abdulkarim Yaufani a muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu a gugunan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 15, 5 na safe kenan da minti 15 a Accra, Ghana. Wato 6 na safe da minti 15 a Nigeria, Niger, Cameroon da Chad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika akodi yaushe muna nan a shafin mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya, in Allah ya suwa yadda za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya.
Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour kenan ke cewa har yanzu fa suna kan bakar su cewa jam'iyyar Labour ce ta lashe zabe kuma 'yan kasa ma za su sha mamaki. Game da sa'ar sallamar saba layar likewa kujerar shugabancin Najeriya da Sanata Bola Ahmed Tinubu yayi kuwa wasu 'yan Najeriya ne suka fara haska mai yadda ya kamata yi mulki.
Mutanen da za a ba su mukami. A tabbatar mutanen na an tantance su, ba wai wani ne wanda kawai in yazo ya sha shayi Abuja. Mutanen ƙauyen suna nan, ministry din yana nan, kuma ba gaskiya a
ciki. Bola Tinubu shine wanda yake da haƙƙin gaya duniya abinda zai yi wurin daukar abokan aiki da ministoci da sauransu.
Sai dai ganin sabon shugaban ƙasa Tinubu ya sanar da sabulle talabi mai a tare Najeriya, wasu talakawa sun ce ai talakan ƙasan kawai za a ci gaba da tagayyarawa domin shine kawai zai dinga jin jiki.
A wannan cirfara cin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu yayi, mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare.
Wadannan ba so mun taumuka tatso cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kuka saba sauraron shi babu wani shamaki. Shiri na 120 cikin jerin shirin manuniyan da ke kawo muku bayanai kabaki kabaki. Batun bikin baje kabaki kabakin bayanan kuma shi yasa dan takar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Sanata Dattu Babu Ahmed ne ya ce har yanzu suna da yakinin cewa su za su karbe shugabancin Najeriya cikin sauki.
Mun ce ba mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba. Abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara, mun shigar da kara, muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙin su. Saboda wanda ya kamata a ce ya kare gaskiya, kaga shike kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya. To wannan maimakon irin mu mukaraya sai mu karfafa. Na ɗaya muka zo jahar da wanda suka ba yanzu Alhaji Tinubu ya shekara 8 yana gwamna. Mu muka ci wannan jahar. Binnin tarayya wanda suka shekara 47 suna neman shugaban ƙasa, su biyun nan ba su ci kashi 25 a birnin tarayya ba, wanda an saba wa constitution din Najeriya. Saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni. Ina nan kuma bakin abin da na faɗa. Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya, in Allah ya suwa yadda za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya.
Game da maganar daga karan da wata kungiya ta yi wa 'yan arewacin Najeriya, kuwa shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Comrade Jamil Ali Caranci ne ya cire ya tsangaya wa sabuwar gwamnatin shugaba Tinubu cewa ya yi a hankali da kungiyoyin da ke kokarin ganin sun tsaga Najeriya yanki yanki.
Ya kamata ita OPC ta sani cewa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ya samu kashi 30 na ƙuri'an da ya zama shugaban ƙasar Najeriya ne daga arewa maso yamma kaɗan. A arewa gabaki ɗaya ya samu ƙuri'a 2,500,000 da wasu ƙalƙalumma, amma a inda ya fito ma inda aka haife shi a jihohin South West ya samu ƙuri'a 2,100,000 abu, wanda ya gwada cewa ƙuri'un shi da ya samu ya zama shugaban ƙasa daga arewacin Najeriya ya same su. Saboda haka akwai ban mamaki ƙwarai da gaske a irin wannan lokaci a ce hawa ta ƙungiya irin ta OPC wanda ta fito ƙiri-ƙiri suka yaƙi ta wannan tafiya tashi, da su da ƙungiyoyin yarwa mu hada a fene-fere suka fito suka gwada ba su yi amintar taka rashi ba, ba za su goyi bayan shi ba, amma a ce yau su ne suke fitowa suna gaya mu wani yanki na Najeriya cewa wai kar su fito su yi magana kan abin da constitution na Najeriya ya ba su dama su yi. Ya kamata shi shugaban kasa ya sani cewa wannan kungiyoyi suna nema ne su hada shi da mutanen da suka jajirce, suka gwada mai kauna, suka gwada mai soyayya a daidai lokacin da yake bukatar al'umma.
Tun bayan rantsar da gwamnatin shugaban kasa Sanata Bola Ahmed Tinubu, wasu ƴan kasa suke ganin ya kamata a gaya mai yadda zai murgina gwamnatin don ta tafi akan kyakkyawan tafarki. General Haruna Garba Gololo mai ritaya ya ce idan dai har za a gaya wa gwamnatin Tinubun gaskiya ya zama wajibi a shaida mata cewa akwai aiki fa a gaban ta ga diddiki.
Yara wanda za suka tafi track na wata takwas, yaran mu suna zama a gida na asu din nan, ba ma so a sake yi shi. Don dama yace shekara hudu ne a campaign din sa, muna so ya tsaya haka. Sannan mutanen da za a ba su mukami, a tabbatar mutanen na an tantance su, ba wai wani ne wanda kawai in yazo ya shasha a Abuja, mutanen kauyen suna nan, ministry din yana nan kuma ba gaskiya a ci. Na biyu shine tsaro ya tabbatar cewa za a kare mutane, ba kawai sai yayi kamin ya dauka sojoji a kai ba. Akwai abin da ake kare proactive, wato kamin ya faru a tsare, ba wai sai an yi ba kuma a dauka sojoji kaman battalion biyu ko biyar aje a aje su, ba an riga an gama abin da za a yi. Sannan special advisor on security wanda zai kawo, ya kawo mutum wanda ya san aikin da yake, saboda shugaban kasa ya yi kokari amma a wajen nan ya dan kuskure, saboda shi wanda aka kawo engineer ne shi, ya kamata ya kawo artillery, infantry ko military police ko intelligence. Local government 774 din ne, ya kamata 12 yana da report a hannunsa, ba wai sai an yi abu kamiya ba shi report. Kuma ina so local government a ba su kudin su direct, ya lokacin muna na soja ana ba su kudin su, yanzu kuma an kawo gwamnati sun sa local government aljihu.
Game da maganar mulkin mutanen da za a baiwa mukamai a gwamnatin Sanata Bola Ahmed Tinubu kuwa, shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ne yace ai duk wata damar damka mukamai ta shugaban kasa Tinubu ce kadai, sai dai kawai su su kai mishi dauki.
Gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abu da muka yi na alƙawari ba mu kauce ba, dai gudun iyawa mu zuwa hali da za ka bushi da mu abinda muka kalli insha Allah. Shi Ahmed Bola Tinubu shine wanda yake da haƙƙin gaya duniya abinda zai yi wurin daukar abokan aiki ministoci da sauransu. Iyakan na shine za a ba dukkan goyon baya da ake bukata don tabbatar da yadda sala na samun cikas wurin baiwa ƴan jam'iyya da waɗanda shi shugaban ƙasa zai ga cewa zai iya yake su don neman nasarar rayuwar gwamnatinsa. Alikon da yake ba su rabo a tafiya za su yi su ba shakka. Na ce ba wanda zai ci da su kowa. Amma duk za mu yi na raya ƙasa, za mu yi ne tunanin kowa cikin zukatun ce musuwa duk ɗan ƙasa da ya samu riban abinda gwamnati za ta yi.
Tun kafin tafiya ta yi nisa, maganar sanar da cire tallafin taimakawa wajen sayar da mai a farashi mai sauki a Najeriya ta sa wasu ƴan Najeriya sun fara raki. Malam Lawal Umar mai gas da fetur ya ce janye tallafin taimakawa wajen farashin mai alama ce kawai cewa da talaka dai ake son ganin an ɗaure ɗamarar yaƙi.
Bai kamata a ce tun ranar farkon da shi Bola Tinubu ya anshi mulki da ya tafka kuskuren jawabin cire tallafin mai, manyan ƴan kasuwa da ƙananan ƴan kasuwa su amfani da wannan dama a irin man da suka boye wanda akwai tallafi a cikinsa, su fara gallaza ma ɗan Najeriya a wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu ya yi a tashin farko, wanda wannan ne yake sa mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare, ganin cewa tamun salon mulkin sa ma za a samu matsala, kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala. In dai ba laifin shi bane yanzu ya fito fili ya gaya ma al'umman Najeriya su wane da su wane ne ake ba tallafi tun a baya, kuma wannan tallafi sun gano cewa na ƙarya ne, shi yasa suka cire. Su yi amfani da EFCC a kama waɗancan mutane, a kama su a gurfanar da su a gaban kuliya, don saboda al'umman Najeriya su shaida cewa gwamnatin ta shirya za ta yi musu aiki na gaskiya.
Sai dai kuma shi wani mai fashin baki dafta Abu Yazid Bashir Rabi ya ce dama can babu wani tallafin tallafawa talakawa, ballantana ma a yi maganar cire shin da za ta kawo cacar baki.
Shirin tallafi a wajena wannan kuɗi ne da waɗansu suke ɗiba kuɗin, shi ne za a daina ba su, amma dama ba wani tallafi, so da ba wani dalili da zai sa a sa mutanen ƙasa su biya, domin na ga shi da GMG din yana magana cewa za ta kai naira 750.
Lita ɗaya.
Naira 750. To shi kuɗin ƙarin mai illan shi shine idan aka ƙara mai komai sai ya tashi, kin gani idan aka yi haka komai zai tashi, wahala zai ƙara abu ne, saboda talakawan Najeriya suna cikin bala'i. To kuma kowace gwamnati a duniya na ɗan yawace-yawace, kowace gwamnati a duniya akwai basic abubuwa da suke wa mutane domin su samu sauƙi, musamman talakawa.
mu ya baje muku kina cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dafe mu da fin iko cewa wa'adin su fa ya fara ramewa tunda an fara kirga musu kwanaki domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1456 domin ko sun riga sun lashe kwanaki hudu cikin wa'adin da za su yi akan mulki kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da suka sa wannan shiri ya yi auki ni Isa Lol Ikara da kan shi an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya
to madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Halliru Abdullahi Maraya mai yin tafsirin alqur'ani cikin garin Kaduna dake jihar Kaduna Najeriya nasihata ta yau zan yi ta ne insha Allah akan juriya da hakuri akan dukan al'amarin da ya zo mutane manzalla tsira da insha Allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa asabru diyaun wato hakuri haske ne wato hakuri da juriya haske ne manzalla yana nuna mana cewa duk wani al'amari da ya same mu wanda muka juriya muka yi hakuri akai to daga ƙarshe za mu ga haske sannan kuma alqur'ani yana gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki lalle tare da tsanani akwai sauki wato Allah sai da ya tabbatar mana a cikin alqur'ani cewa duk sanda aka samu tsanani to daga baya Allah ya so ya da sauki zai zo wato da zai kasance sauki wato ya zamana cewa bai zo ba a lokacin da mutane ke bukata idan suka yi hakuri to komai daren dadewa sauki zai zo ya tarar da tsanani din nan inda tsanani zai kasance ya shiga wani daki ga misali to komai daren dadewa sauki zai zo ya fitar da tsanani daga cikin dakin da ya shiga saboda haka dukkan al'amarin da ya zo mutane su mika al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala su yi hakuri su yi ta addu'a ta alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrat sun kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma goyi bayan kafa wata kotu musamman ta majalisar ɗinkin duniya domin hukunta shugabannin Russia kan mamayar da suka yi wa Ukraine. A jiya Laraba, Ben Cardin da Tim Kaine, dukansu 'yan kwamitin majalisar dattawa na hulɗar ƙasashen waje, sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnati da ta yi amfani da matsayinta domin kada ƙuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta shugabannin ƙasar ta Russia da suka jagoranci yaƙi da Ukraine. Akwai yiwuwar China ba za ta ɗauki kowane mataki kan Koriya ta Arewa ba, ko da kuwa Pyongyang ta yi yunkurin sake harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko kamar yadda masana suka bayyana. 'Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wadda ke da ƙarfin faɗa Kim Yo-jong ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron ɗan adam ɗin na soji nan ba da jimawa ba. Kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin Afirka ta Kudu a cikin makon da ya gabata yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwanci a asibiti.
Masu sauraro baki ɗaya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika muna nan kodayaushe a shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyi da ita ni gabatar da kuma Jumbe Hamza sai injiniyanmu Bab, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.